sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalu. Mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris ta kai ziyara jihar Tennessee da ke kudancin Amurka, inda ta caccaki 'yan Republican da ke majalisar dokokin jihar saboda korar wasu abokan aikinsu 'yan Democrat biyu da suka yi daga majalisar saboda sun shiga wata zanga-zangar neman a ƙara tsawara matakan mallakar bindiga. Yayin wani jawabi da ta yi a Jami'ar Fisk da asalinta ta bakakin fata ce wacce ke birnin Nashville, Harris ta ce an kori 'yan majalisar dokokin biyu ne saboda sun tsaya tsayin daka don a kare rayukan yara ƙanana. Tana mai nuni da harin da ya halaka wasu ɗalibai a wata makaranta a Nashville a watan da ya gabata. Mataimakin shugaban ƙasar ta gana cikin sirri da 'yan majalisar dokokin guda biyu da aka kora, wato Justin Jones da Justin Pearson, da kuma wata 'yan majalisar Gloria Johnson 'yan Republican da ta shiga zanga-zangar wacce ba kore ta ba saboda tazarar ƙuri'a ɗaya da ta samu. Gwamnatin Somalia ta haramtawa mutane rike bindiga a bainar jama'a a titunan Mogadishu babban birnin ƙasar. Shugaban ƙasar Hassan Sheikh Mahmud ne ya sanar da sabon dokar yayin sallar Juma'a da aka gudanar a farfajiyar fadar shugaban ƙasa a birnin na Mogadishu, inda ya ce daga yanzu ba za a ƙara lamuntar mutane suna rike bindiga a sarari ba. Shugaban har ila yau ya haramtawa 'yan kasuwan ƙasar saida kayan soji da suka hada da riguna da takalma. Koriya ta Arewa ta kammala gwajin wani jirgi mara matuki da ke iya tafiya a ƙarƙashin ruwa, kamar yadda kafa yaɗa labaran ƙasar ta sanar a yau Asabar. Wannan shine makami na baya-bayan nan da Koriya ta Arewar take ikirarin ta baje a wani mataki na nuna ƙarfin sojinta. Sama da mako guda ƙasar ta yi gwajin wani jirgi mara matuki wanda shi ma kan iya tafiya a ƙarƙashin ruwa da ake kira Hell 2, wanda akan iya kai samame da shi a yankunan abokanan gaba. Masu fashin baki sun ce Koriya ta Arewa na baje waɗannan makamai ne don ta nuna wa hukumomin Washington da Seoul, ko da yake su nuna shakku kan ko wannan jirgi mara matuki da ke iya tafiya a ƙarƙashin ruwa ya kammalu. Wasu jami'an Amurka sun ce ana shirin kaddamar da bada wani tallafi na tsawon lokaci ga ƙasashen Ivory Coast, Benin da Togo, yayin da ake ci gaba da nuna damuwa kan yadda har-haren mayaka masu ikirarin jihadi a yankin ƙasashen Sahel suke kokarin fantsama zuwa sauran yankunan yammacin Afirka da ke gabar teku. Yayin ganawa da kamfanin dillancin labarai na AFP, jami'an sun ce samun tallafin yammacin duniya na da mahimmanci musamman wajen takawa sojojin hayar Rasha da ake kira Wagner Birki, waɗanda ke kutsa kai zuwa yankunan da ke fama da rikici a yankin na Sahel ciki har da Mali, inda suka haɗa kai da sojojin ƙasar. Mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris ta kai ziyara Ghana a watan da ya gabata, a wani mataki da Amurka ke ɗauka na samun gurbi a nahiyar ta Afirka, inda ta alƙawarin dala Amurka miliyan 100 cikin shekaru 10 domin a dasa matakan daƙile ayyukan ta'addanci a ƙasashen yammacin Afirka da ke gabar teku. Jami'ai a ma'aikatar harkokin wajen Amurka har ila yau sun ce suna duba yiwuwar samun ƙarin tallafi ga ƙasashen don yaƙi da ayyukan na ta'addanci. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kwarmata wasu takardun da ke dauke da dabarun yaƙi masu nasaba da Ukraine mallakin Amurka da kungiyar tsaro ta NATO a shafukan sada zumunta, lamarin da ya sa hukumomin Washington ke ta faɗi tashin ganin an cire su a shafukan ciki har da Twitter. Sai dai jami'ai a Kyiv, babban birnin ƙasar ta Ukraine, sun ce akwai buƙatar a yi hattara saboda Rasha ta sauya wasu bayanai a takardun a wani yunkuri na yin rufa-rufa kan iya adadin dakarunta da suka mutu.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau zamu duba irin illa da kuma tasiri da farin hulan da ke tallafawa yan ta'addan Boko Haram ke yi a fafatawar da ake yi da yan ta'addan a yankin Tafkin Chadi. To madalla, rahotanni da dama daga kasashen yankin Tafkin Chadi inda ake samun wasu farin hula na tallafawa mayakan Boko Haram da isuwa waje da bayanai ko kuma kayayyaki da sojoji ke kira logistics, wato ire-iren kayayyakin abinci, man fetur da sauran kayayyakin amfani na yau da kullum. To shin menene illar irin mutanen nan da ke baiwa yan ta'addan taimako? Tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro group captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya.
Tambaya da kai ka garba ta kashi biyu. Na farko ka ce menene illar irin waɗannan mutanen da suke ba yan ta'adda taimako akan yakin suke. To yana da illa sosai, saboda shi mai yaƙi ko ɗan ta'adda ne ko kuma ko su ma sojojin ƙasa, wato kamar sojojin Najeriya, yaƙi ba zai yiwu ba sai suna samun taimako wanda yake kamar nasu abinci, nasu communication, ko ince samun labarai, samun bayanai, da suna samun taimako na kayayyakin tafiya kamar motoci ko babura ko something like that. So kaga duk inda aka ce akwai wani kuma wanda yake taimaka ma yan ta'adda, to kaga wannan din baya da kyau, kuma zai abinda zai shafi aikin da sojoji suke yi. So yana da illa kwarai da gaske idan ana samun waɗannan mutane waɗanda yake suna cikin jama'a amma kuma suna ba waɗannan yan ta'adda taimako. Kuma illan tana ƙaruwa, saboda su kaga suna kusa da sojojin, suna kusa da jama'a, so sun san irin shirye-shiryen da za a yi kuma su je su tsegunta ma wannan mutane.
A ɓangare ɗaya kuma, su ma dakarun ƙawancen ƙasashen yankin Tafkin Chadin, wato MNJTF, na ci gaba da caccafke irin waɗannan mutane, kamar yadda babban kwamandan mai barin gado Manjo General Abdul Khalifa Ibrahim ke mana ƙarin bayani.
Kuma maganar masu tallafa musu logistics suppliers, gaskiya sojojin suna ƙoƙari, especially sojojin da ke sector na uku mai headquarter a Mongono, da suke da sojoji ta wajajen Baga, wajajen Damasak, wajajen Rubio da sauransu, da kuma sojojin Niger na sector na hudu mai headquarter a Difa, wanda suke da sojoji a Barwa da wasu sauran wuraren. Gaskiya ba karamin aiki ake yi ba, kuma ana samun nasara. Mun kama irin wayannan mutanen banzan wanda ba su da kishin ƙasa, suna daukan abubuwa za su kai ma su yan ta'adda, abubuwa kamar mai, kamar abinci, kamar magunguna da kuma dai spare parts. Mun kama su wajajen mutane zance sun kai goma sha a sati biyu zuwa ukun da suka wuce. Yanzu suna hannu, kuma muna nan muna bincike.
To shin menene tasirin kakkama irin waɗannan mutane da ke tallafawa yan ta'addan? Har ila yau ga masanin tsaro group captain Sadiq Garba Shehu.
To tasirin da yake da shi sai mu ce wato abu ne wanda yake yana da tasiri, kuma yana da kyau haka yana faruwa idan su sojojin Tafkin Chadi ko sojojin Najeriya suna samu suna katse hanyar da yan ta'adda suke samun taimako, ko bayanai, ko abinci, ko man fetur, duk irin waɗannan abubuwa kaga suna taimaka ma su yan ta'adda su ci gaba da zama. Dan ba tare da waɗannan abubuwa ba, su ma kamar yadda aka ce jiki da jini, idan ba sa samun abinci ko ba sa samun fetur da za su sa a motocinsu, to kaga irin ƙarfin da za su samu na kai hare-hare yana da kyau.
To shin menene taraje-tarajen dokar yaƙi a irin wannan yanayi a halin yanzu?
Akwai shari'i. Me shari'i? Ita dokar yaƙi, wanda yake ni abu ne wanda yake nayi nazari akai, dokar yaƙi ta ba farin hula kariya. In aka ce farin hula, wato shine shi mutumin da baya cikin sojojin ko Tafkin Chadi ko Najeriya, kuma baya cikin Boko Haram. to muddin dai mutum baya cikin waɗannan bangarori biyu da suke yaki bai kamata a kai mishi hari ba kaga alal misali faran hula bai kamata sojojin Najeriya su kai mishi hari ba su ma ɗan Boko Haram din za su bi dokokin ƙasa da ƙasa ba za su kai ma you know hari akan irin waɗannan mutane ba to amma kuma ita wannan dokan yakin idan kana so ka samu wannan kariyan a matsayin gaba a matsayinka na faran hula akwai abubuwan da suke zaka iya yi akwai abubuwan da ba za ka iya yi ba akwai abubuwan da idan ka yi su to wannan kariya da doka ta baka ta tashi su kuma waɗanda suke yaƙi din za su iya duba cewa wannan aikin da kake yi yana kawo tarraki a wurinsu idan tarraki yana kawo a wurinsu za su iya kai ma ɗaukan kamar cewa kai ma abokin gaba ne kuma za su iya ɗaukan mataki a kanka wato kuma a cikin akwai wannan wato magana ce wanda yake tana da sarƙaƙiya saboda ita kuma dokan yaƙin ta kasa kashi biyu ta kasa a kashi biyu irin ayyukan da faran hula zai iya yi a ce yanzu ya shiga cikin yaƙi ko bai shiga cikin yaƙi ba akwai ayyuka na muraran wanda suke kira direct participation wato muraran ya shiga cikin wannan yaƙin kenan ko bai shiga cikin Boko Haram ba alal misali idan ya je shi kanshi yana kai hari akan sojoji yana ruwanta su ko yana bata musu kayan aiki ko kuma yana tare su in suna son su kai farmaki yana tare su to wannan ko bai ce ya fito ya shiga cikin ɗan Boko Haram ba wannan dokan yaƙi ta ɗauka cewa wannan ya shiga cikin yaƙi murara to a cikin waɗannan abubuwan da suka mu ayyukan da za a yi shiga aiki murara har da wannan abubuwan da ka kira wato logistic ka ku taimakawa kamar da su fetur da kuma bada bayanai shi ma wannan doka idan faran hula ya haka ko bai fito ya ce ya shiga Boko Haram ba to ya shiga cikin yaƙin murara to amma kuma akwai abubuwa da faran hula zai yi wanda yake doka ba ta dauke su cewa ya shiga cikin yaƙin murara ba alal misali kaga ga lokacin da za a ce an kama wasu malamai suna ma yan ta'adda addu'a to a gaskiya a dokance shi wannan ba za ka ce mutum ya tsallake wannan layi ya shiga cikin cewa yana taimakawa muraran ba so abubuwa ne dai wanda yake suna da dan wahalan ganewa amma akwai takardu akwai bayanai da yawa wanda international committee of the red cross suka yi cewa menene faran hula zai yi a ce za a kai mishi yaki don ne kuma dan faran hula ba zai yi ba duka waɗannan a bayyane suke duk inda you know sai dai kuma sai mu ci gaba mu a namu matsayin kawai muna kokarin wayar ma da sojoji kai saboda ba a son a shi yaki ba shi ma yanzu ya zama a yaki yanzu a cikin zamani ne yanzu ya zama kamar shi ma kwalla ne kamar kwallon kafa ne wato akwai dokoki wanda yake ko kana yaki akwai abubuwan da ba za ka yi ba akwai abubuwan da za ka yi har shi ma faran hulan kamar yadda nace akwai abubuwan da ba zai yi ba akwai kuma abubuwan da zai yi wanda akwai kuma wanda in yayi din to shi ma wannan kariya wanda dokan yaki ta kasa da kasa ta bashi wannan kariyar ta kawar so sai mu ce a ci gaba dai da nazari sosai saboda ka san inda wahalan yake shi irin wannan yaki na Boko Haram su ɗan Boko Haram din wani lokaci a cakuɗe suke da jama'a kuma idan aka ce jama'a din kaga su suna da kariya dole a duba alal misali kamar kaga yanzu idan ko mutum ɗan Boko Haram ne doka kuma ba za ta yadda ba cewa alal misali in an san wani ɗan shi ko wani yaron shi a ji a fara mishi in dai ba shi ma wannan ɗan ya girma bane ya ce ya shiga cikin Boko Haram to abubuwan da zan ce ke
masana tsaro a shiyar ta arewa maso gabas irin su Air Commodore Ahmed Tijjani Babagama mai ritaya ya yi tsokaci idan gane da muhimmancin baiwa dakaru haɗin kai a yaƙi da ta'addanci da ake a halin yanzu a wannan shiya
dole ne mutane su kula su jajirce sannan a lura da irin abubuwan da ke faruwa a su wannan dakaru na yankin Chadi wannan ya zamanto dole ne su ba da haɗin kai a NNA JTF haɗa kai da su wannan babban yaki na yan aswap da yan Boko Haram da kuma sauransu sannan kuma dole ne su wa'annan runduna na yankin Chadi su bi wa'annan mutane da suke bada taimako ta abinci ta kayan yaki da sufuri wato logistic da sauransu akan cewa wa'annan mutane su ma afka musu a hana su wannan abu na biyu shine wannan babban laifi ne ga mutane su bada goyon baya a wayannan ƴan Boko Haram da wayannan ƴan ta'adda saboda haka wannan babban laifi ne kuma duk wanda aka kama shi da wannan laifi yayi babban laifi ya ci amanan ƙasa kuma ba a kyauta ba saboda haka dole ne su a hukunta su a bisa laifin da suka yi saboda haka haɗin kai ya zamanto dole ne da kuma su wa'annan runduna na yankin tafkin Chadi ai aiki kafada da kafada domin ai yaki da wa'annan yan ta'adda domin a samu nasara akan su.
A bangare da kuma mai mazauna yankin ke cewa Abdul Karim Abbas mazaunin yankin tafkin Chadin ne.
Noman da aka yi bana ba taba irin sa baye ba inda ba zuwa kuma a mota yanzu amma kai saka tafi wani gari ne daga Giwa kai jefun tuwa kaje ka dawo lafiya galabin su amma mu daga nan zamu je har Chadi zamu tafi har Kamaru zamu shiga har Malbotere zamu tafi mu tsallaka mu shiga Niger mu je Mali mutane suna tafiya ana kawo bandan kifi daga Chadi ka gane da ba a kawo ana kawo daga Gamborun Gala da ba a kawo ana kawo daga Marte ba a kawo an yi noman shinkafa ga shinkafa kata kata yanzu an yi noman hazi ga hazi ya soka albasa ga idan kata kata to me zamu ce mun zuban da godiyar Allah
daga bisani General Abdul Khalifa Ibrahim ya nemi yan ta'addan da ke cikin daji da su mika wuya tun da girma da arziki domin a cewar sa a kudurin sojoji shine tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba wai kashe mutane ba
to yanzu dai in ana magana ya kamata su wannan yan ta'addan su san cewa kuma yana da lokaci yanzu kuma lokaci yayi da za su ce wannan abun ya isa haka su fito mun tura maka hotuna kaga hotunan mutanen da muka kama kana ganin su zaka ga wuya ka ga yunwa ka ga dai cewa an yaudare su ba lafiya ba wani abu dole sojojin Niger din da sojojin Najeriya sai da suka ba su dan tallafi medical supplies suka taimaka musu domin ka ga mutanen nan kaman za su mutu sun je sun zauna a daji ban san ya ake yaudaran su haka su je su ce wai su suna addini wannan ba addini bane wannan yaudara ne
Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina kaina da shirya na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya.
Ga gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wani shiri na da dan gari shirin da ke zuwa muku daga gidan rediyon murya Amurka dake hadin gwiwa da wasu kafafen yada labarai ciki hadda gidan rediyo nagarta muryar hada kan jama'a dake watsa shirye-shiryen sa kan kilohertz 747 mita mai matsakaicin zango daga nan Kaduna Najeriya shirinmu namu na yau Zamu leka garin Rigatsukunne domin jin tarihin garin da yadda garin ya kafu da yadda garin ya samu sarakunan sa na farko da kuma irin sana'o'in da mutanen garin suka fara yi da kuma halin da garin yake ciki Galadimin garin Rigatsukun Malam Ishaq Ibrahim shine wanda muka yi dace da saduwa da shi domin samun tarihin na garin Rigatsukun
ainihin asalin tarihin Rigatsukun Filani su suka kafa Rigatsukun. Katsinawa ne Rumawa. Su ne suka taso daga Katsina. Lokacin da Allah ya kaddara za su tashi daga Katsina, Rimayen Katsina Ruma sun so ma zama a Kano. Kamar da yanda iyaye suka ba mu tarihi. Farkon zaman su sun aika mai mamartaba sarkin Kano yan gari guda ne suke tare ba karamin mutane bane tawagan su gari guda ne kamar jama'a suke ilkin bi suka aika ma mai martaba sarkin Kano za su je kasan shi su kiwo suka je jaka da je sai da mai martaba sarkin Kano na wannan lokacin ya dawo ya faɗi masa cewa ya yadda su shigo kasan shi su kiwo suna zaune lokacin a Katsina ba su taso ba a Ruma Rimayen Katsina da suka samu wannan izini sai suka yi tawagan suka taso don su je kasan Kano su kiwo to sun zauna shekaru a kasan Kano kamar zama zai zauna nan za su zauna nan a kasan Kano sai ba su zauna ba har shi Abdullahi sarki Abdullahi yana faɗi min cewa su akwai yansu zuri'ansu cikin zuri'ansu ta aka aurar da ita a nan cikin gidan sarkin Kano ainihin cikin gidan sarkin Kano to suna zaune zama suna zaune suna zaune sai kuma shawara ya zo musu za su tashi daga kasan Kano za su zo kasan Zazzau to kafin su taso sai suka aiko da tawaga jakada zuwa wajen mai martaba sarkin Zazzau kasan Zazzau kenan nan cewa za su zo kasan shi su kiwo suka iska samu izini wajen mai martaba na wannan lokacin suka taso daga kasan Kano suka yi masauki a kunkumi a kunkuminin suka zauna to sun yi shekaru anan suna zaune sai suka yanke shawara to su ya kamata su samu wurin da za su zauna su yi gari su daina sauka da tashi din nan saboda wannan lokacin ana yaƙe-yaƙe irin na kamen bayi kwari da baka din ne irin lokacin yaƙe dai irin na da to suka yanke shawara za su samu wurin da su zauna su yi gari su zauna ana nan suka yanke shawara suka ce to Isiyaku shine mai wannan gidan ana ce da shi Isiyaku kakana kenan shi ya haifi mahaifina to shine aka turo shi aka hada shi da jama'a marakan shi guda uku su uku shine na hudu shine jagoran tafiya suka nufo nan kudu don su samu wurin da za su yi gari su zauna su yi kiwo su daina sauka da tashi to suna nan suka ya taho da shi wa'annan mutane suna yana tafe yana tafe yana zuwa nan gadan su ba lokacin rukukin daji ne ba wai kankanin daji ba daji ne sosai ko mu a bakin wayan mu ma na baya baya na nan mun san akwai daji ba kankani ba to yazo sai suka yi dace a nan gadan sobawa nan lokacin rafi ne ba wani gada ba tunda lokacin ba hanyar mota ba hanyar jirgi duka wannan ci gaba guda biyu Allah bai kawo shi a wurin mutukuna tunda a lokacin muna mulkin turawa ne sun zo bayan sallan azhar kafin sallan asar ya ce samari ina za ku yi a wurin shi a lokacin su samari ne a wurin shi dattijo ne wani tsoho yanda shi wanda ke ba mu yake suke bani bayanin nan na yanda suka same shi shi Isiyaku kenan ne wannan gida to sai yace iyayensu ne suka turo su don su zo su samu wuri da za su yi gari su zauna su daina sauka da tashi a lokacin nan suna tauga akwai dabbobi kowane gida suna da shanu da jama'a jama'a ba kankani ba Filani ne san ta garin filantancin ne sosai ba wai filantanci haka na sama-sama ba filantancin ne kawai to sai suka ga wurin da za su yi gari kamar yadda ya ba su shawara suka sari wannan gidan shi gidan Isiyaku kenan wannan suka sari wancan kuma gida shine gidan Ibrahim suka sari wancan gida shine gidan Abdurraziki to akwai gidaje dai da yawa wanda ke duka nasu ne na Filani wanda suka abuna amma dai ukun nan shine suka sa suka yi alama don kar su kwace in suka taso in suka wuta shi daga can suka je suka shaida musu to ga abin da suka gani ga kuma shawaran da suka ji ga kuma shawaran da wannan bawan Allah ya ba su suka taho kuma ga shin abin da suka aje ranan da za su taso daga kunkumi zuwa nan wurin da Allah kaddara za su yi gari suka sai zama gari anan
Radima Malam Isaac Ibrahim ya ci gaba da yi mana bayanin tarihin garin na Rigacikun ta yadda ya fara samun sarakunansa.
Mai martaba sarkin Zazzau na wannan lokacin ya aiko musu cewa su aika da wani daga cikinsu wanda zai shi jagoransu sarauta sarkin Filani Rigacikun. To a lokacin nan su suna da kuɗi, suna da dukiya, suna da jama'a. Sai suka ga kawai su sarautan masu suna kyamanci. Ga su kuma malamai ne masana littattafai sosai gwargwadon iko dukansu Allah ba su sani gwargwado sai suka kyamaci abin to daga nan tunda za a zauna ba shugabanci ba mai martaba sarkin zauna wannan lokacin yake to ba za a zauna ba shugabanci ba tunda ba su aiko da wanda zai shugabance su ba sai aka nado wani habi hakikanin gaskiyar magana ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya har yau da muke ciki
shin kowace sana'a al'ummar garin riga cikin suka fi alfahari da ita bayan ta kiwo da suka gada daga kakanninsu malam Ishaq Ibrahim Gradimar Rigacikun ya yi mana ƙarin haske.
To, alhamdulillahi, Rigacikun muna da mahauta, bawa da kiwo Filani kenan da noma.
Shin ko ta yaya garin Rigacikun ya samu sunansa? Shi ma dai Malam Ishaq Ibrahim Galadiman garin Rigacikun bai kasa guyo ba wajen bayyana mana ainihin yadda garin Rigacikun ya samu sunansa na asali daga kakanni da iyaye.
Yanda aka nada ma wannan garin Rigacikun suna zauna a can tsallake na hayin wannan rafi da suka yi rigage. Ana yin wani abu ana ce da shi cikui. Cikui waɗanda yawa sun san shi wani abinci ne wanda ake toyawa na game da dabbobi ake nono. To Filani sun san yadda suke safara shi suka juya shi. Yake zama cikui to sai a ce za mu je cikui za riga cikui sau cikui cikui inna shine ainihin riga cikui sunan riga cikun kenan sannan ya ka samu ainihin suna ne na Filani.
Masu raro da haka za mu ja labulan shirin a yau ta yadda buka kawo muku tarihin garin riga cikun da ke karamar hukumar Igabi a cikin jihar Kaduna wanda muka yi dace da Galadiman garin Rigacikun Malam Ishaq Ibrahim ya mana cikakken bayani. A madadin gidan rediyon muryar Amurka da ke haɗin gwiwa da gidan rediyo nagarta muryar haɗakan jama'a Nasiru Yakubu birnin Yaro ke muku fatan alkhairi mu kasance lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.